أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ساكي سادواء وانا يمتشي وانا رانا تلي تنن a wannan yammaci na tara ko ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429, wanda kuma ya zo daidai da 8 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008. A wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi da ke jihar Barno a garin Maiduguri, inda muke cikin tafsirin surat Yunus. Ajiya mun tsaya akan aya ta 106, inda zamu tashi akan aya ta 107. Gafin mu je ga ayoyin da zamu fassara, zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai wanda yake cewa, malam ina da tambaya kamar haka. Akwai wanda yayi maka, akwai wanda yayi maka da rubutun nashi, yayi maka tambaya ne akan me yake karya azumi, sai ka ce da shi da ci da sha da kuma jima'i. To shi shikenan waɗannan abubuwan da suke karya azumi. Idan mutum yayi wasa da matarsa har ya fitar da maniyyi, to yaya matsayin azumin sa? To wannan lokacin da aka tambaye ni abubuwan da suke karya azumi, na faɗi usulul muftirat, abubuwan da suke sune tushe a wajen karya azumi, kuma sune nasi karare yazo a cikin Alkur'ani game da su, inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah. Zuwa karshen aya, ayar ta yi ishara zuwa ga usul na al-muftirat. Al-asl asli na farko, uhilla lakum laylatas siyamir rafath ila nisa'ikum, wanda aka togace halaccin yin haka a daren Ramadan, halaccin saduwa da mata a cikin daren Ramadan banda ranar kenan. Sannan mai itikafi yana azumi, shi ma aka ce kada ya kusanci matarsa. To kaga shikenan jima'i yana warware azumi. Sannan abu na biyu, Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswad min alfajr, ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku na alfijir daga bakin zare, wato kun iya bambance alfijir daga duhun dare. Aka ce an halatta maka ci da sha a tsawon dare har lokacin da alfijir zai keto. Idan alfijir ya keto, kenan an haramta maka ci da sha, shine thumma atimmu siyama ila al-layl. Kaga a cikin wannan aya, Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwa guda uku waɗanda aka hana mai azumi yin su, wanda su ne ci da sha da kuma ainihin kusantar mace. To abubuwan da ba waɗannan ba, duk malamai sun yi saɓani akan su. Daga ciki har abinda ka umbata yana daga cikin mahalli na saɓani, duk da jumhur suna tafiya akan cewa wannan yana warware azumi. To amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin baya warware azumi, domin waɗanda suka ce yana warware azumi sun yi kiyasin sane akan jima'i, wanda kuma jima'i babba ne, kun san shi ne nassin kafara ya zo a kansa. Saboda haka kiyasi a kansa yana da girma ƙwarai da gaske, shi yasa wasu malamai ba su yarda da wannan kiyasin ba, suna ga kiyasi ne ma'alfarin. To shi yasa ban faɗa maka mahallul niza ba, sai na gaya maka mahallul ijma kawai. sai kuma wani da yake tambaya yana cewa wani hadisi ne yake neman ingancinsa ko kuma meye ma'anarsa. Wai Allah ya ce da zai halicci al'umma waɗanda ba sa saba mishi, da ya halaka su ya halicci waɗanda za su saba masa su nemi gafara ya gafarta musu. Akwai hadisi kwatankwacin haka, amma ba bisa wannan lafazin, ba da wannan lafazin ya zo ba. Akwai hadisi mai kama da haka a cikin Sahih Muslim, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da ba kwa saba ma Allah, da Allah ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen da suke saba masa suna neman gafara ya gafarta musu. Wannan yana daga cikin hadisan da malamai suke sanya shi a cikin ahadithur raja, wato hadisan da za su sawa mumini fatan rahamar Ubangiji, wanda kuma aqida ta ahlus sunna shine mutun yana hada fiffike ne guda biyu, fiffiken raja da fiffiken khauf, wato ya zama yana sa fata da tsammani a zuciyarsa na samun rahamar Ubangiji, yana kuma tsoron fadawa cikin azabar Ubangiji. Waɗannan abubuwa guda biyu dole ne mumini ya kasance tare da su. Wanda zai bauta wa Allah da fiffiken raja'i kawai, wato sa tsammani da fata kadai, ba tare da fiffiken alkhawfu ba, wato tsoro daga uqubar Ubangiji, to babu shakka wannan yana kan gabar fada cikin zandaka, wato zindikanci, yana cikin wato shine malamai suke cewa man abadallaha bil khawfi wahdahu fa huwa khariji, wa man abadallaha bir raja'i wahdahu fa huwa haruri, wa man abadallaha bihima fa huwa salafi ko fa huwa sunni. Wanda zai bauta wa Allah bir raja'i wahdahu da fata kadai, ba tare da yana hararo azabar Ubangiji ba tare da sanya tsoro a zuciyarsa ba, to wannan khariji ne, yana cikin khawariji, su ne har kullun sai dai a sa fargaba da tsoratarwa a cikin zuciya. Babu maganar a sanya wa mutane fata a cikin zuciyarsu. Wanda kuma zai bauta wa Allah da janibin fata kawai, babu janibin tsoro a zuciyarsa, to wannan murji'i ne. Murji'a wasu karkatattun kungiya ce wacce suke ainihin duban janibin raja'i kadai, ba sa duban janibin khaufi. To wanda zai bauta wa Allah da irin wannan, to ya zama cikin wannan karkatacciyar kungiyar. Wanda zai hada bauta wa Allah da ainihin raja'i da khaufi, to wannan shine sunna, shine mutum wanda yake bisa hanya. Don haka irin waɗannan hadisai malamai suna cewa hadisai ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don a sanya wa mutum fata, koda yana laifi kada ya ce zai ci gaba da laifin, in ya tuba Allah ba zai yafe masa ba, a'a, ya sa a ransa cewa Allah zai yafe masa, don haka ya tuba zuwa ga Allah, Ubangiji zai karɓi tubansa. Wannan kuma yake cewa yana tambaya game da mutumin da yake bugun ƙasa idan ya mutu, to yaya za a yi da gadansa, wato ya halarta ƴaƴansa su ci gadansa? To babu shakka wanda yake ya mutu yana bugun ƙasa, ya mutu murtad, ya mutu kafiri, wanda duk ya mutu yana bugun ƙasa, yana duba, yana da awar ilimin gaibu, to ya mutu kafiri. To malamai suna magana akan mirasul murtad, za a ci gadansa ko ba za a ci ba? Al'a'immatus salasa gaba ɗaya suna cewa ba za a ci gadansa ba, domin hadisin da yake cewa la yarithul muslimul mu'min la yarithul muslimul kafir wala al-kafirul muslim, wato musulmi ba zai gaji kafiri ba, kafiri ba zai gaji musulmi ba. Wasu kuma daga cikin malamai kamar mazhabar Abu Hanifa su suna ganin abinda ya tara ba ta wannan hanyar da ya zama murtaddi ba, wato kafin ya zama murtaddi, abinda duk ya tara za a gaje shi akai, abinda ya tara bayan ya zama murtaddi shine za a maida shi baitul mali, shine za a maida shi baitul mali musulmi. To wannan kaga duk idan akwai shari'ar musulunci tana gudana kenan, za a kawo mutum a yi masa hukunci a ce abinda yake yi dinnan riddaci, kaga shari'ar musulunci ta yanke masa wannan hukunci din, to sai a zartar masa da dukkan hukunce-hukuncen da suke da alaka da murtaddi, a raba shi da matarsa, kuma sannan ba zai yi wata wilaya akan mumini ba, ba zai zama waliyi na wani mumini ba. Sannan kuma dukiyarsa in ya mutu, baitul mali za a zuba ta, shi ma kuma ba zai ci gadan wani daga cikin makusantansa ba, ƴaƴansa ne ko kuma danginsa. To wannan kaga duk idan an yi shari'a ta addinin musulunci an zartar da wannan hukunci, ake rattaba waɗannan asar din. Amma idan babu shari'a ta addinin musulunci, ba a yanke masa wannan hukuncin ba, to ba za a iya cewa a zo a zartar da wannan asar din ba. Duk da cewa ana iya karantarwa a matsayin ilimi ga wanda yake ganin zai iya dabbakawa, to da wasu malamai suna ganin cewa tunda har babu baitul malin da za a mayar da dukiyarsa, to waɗanda suke na kusa da shi su suka fi cancanta su karɓa su rike su ci dukiyar, maimakon a ce to tunda ya yi ridda ba za a ci dukiyarsa ba, kuma babu wata gwamnati za ta karɓi dukiyarsa ta sa a cikin baitul malin musulmi, kawai wasu su zo su bi ta kan dukiyar, to sai ƴaƴansa su ya kamata su karɓi wannan dukiyar, su kuma san ya za su sarrafa ta. Duk da cewa dukiyar da aka tara ta wannan hanya dukiya ce ƙazantacciyar dukiya, cinta ma haɗari ne. Wannan sannan kuma ya ce idan yana yin sallah in ya yi sujjada me ya kamata ya ce? Wasu malamai sun ce ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, wasu kuma sun ce ya addu'a. To kowanne ɗaya da kai daga cikin waɗannan ya yi, domin dukkansu sun tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi in ya yi sujjada yana faɗar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sannan kuma yana yin addu'a a cikin sujjadarsa, yana cewa ku dace wajen addu'a cikin sujjadarku, domin wanda ya haka faqabinun an yustajaba lahu, ya cancanta wanda zai yi addu'a cikin sujjada a karba masa. Saboda haka idan kai sujjada kace subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku ko sau biyar, sannan kuma a ciki har ila yau kai addu'a, wannan duk daidai ne. Ko kuma kai ɗaya daga cikin waɗannan biyun kai addu'ar ko kai tasbihin, duk wanda kai daidai ne, ko ka hada su ko kai kowanne guda ɗaya, wannan babu komai yayi. Sai kuma wanda yake cewa tambayarsa akan shuru da yake ji ana yi a ƙarshen sallar asubahi bayan an karanta sura, to yaya wannan shuru din? To akwai waɗanda suka akwai mazhabobin da suka tafi akan al-qunut ba'da salati subhi, kamar mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya, wannan duk sun tafi akan ana al-qunut a cikin sallar asubahi bayan an dago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe. To amma magana mafi inganci wacce ta tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, al-qunutu ana yin shi ne a sallar witri da kuma a salloli biyar yayin da wani bala'i ya sauka ga musulmi. To ana kan yi al-qunutu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi al-qunutu a sallolin sa biyar yana yin addu'a Allah madaukakin sarki ya tserar da musulmin da suke raunana wanda aka baro su a Makka. Wannan an halatta shi ma duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu ya yi kunutun nawazil sama da wata guda ba, wato za a iya kunutun nawazil al-qunut saboda faruwar wani bala'i, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ya wuce wata guda yana irin wannan din ba. Haka yi wata guda kuma shikenan sai a saurari hukuncin Allah. Sai kuma wacce take ta witri ta bayan asubahi, wannan wasu daga cikin sahabbai ma sun yi inkarinta. Annan sannan hadisan da aka ruwaito akan ta hadisai ne masu rauni, idan mutum ya duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim zai ga faɗaɗɗen bayani akan wannan. Saboda haka rashin yinsa shi ya fi daidai sama da yinsa. Idan kuma ka bi mai yinsa, to shikenan in yana yi sai ka yi shuru ka kyale shi har ya gama ya ruku'u ka yi ruku'u bayansa, ba lallai sai ka yi ba. Kuma ba za ka ɓata mutum sallah a dalilin wannan ba, na an yi saɓani wasu malamai suna ganin za a yi. To amma dai magana mai inganci shi ne rashin yin shi ne sunna. Idan ka bi limamin da shi bai fahimci hakan ba, yana yi saboda shi yana ɗaukan kansa a matsayin ba malike, to shikenan lokacin da ya tsaya yana yi kai sai ka tsaya kawai ka saurare shi, in ya gama ya tafi sujjada shikenan ku tafi tare. Za mu tashi akan aya ta 107. Bismillah ma'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
الله مدوكاكين سركي yake cewa wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah madaukakin sarki ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa huwa babu me yaye wannan cutar sai shi wa in yuridka bi khairin idan kuma ya nufe ka da wani alkhairi fala radda li fadlihi babu wanda zai iya mayar da falalar ubangiji yusibu bihi man yasha'u min ibadihi yana samar da wannan ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim kuma shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kamar yanda muka ce Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi da suka zo a ƙarshen suratu Yunus dukkanin su rufewa ne ko khatima ne ga abin da ya gabata a cikin sura din shela ce ubangiji yake yi ko ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kira mutane gaba daya ya gaya musu cewa baya shakka game da addininsa kuma ba zai bauta ma wani ba sai Allah sannan kuma zai tsaya da ikhlasi cikin wannan addini ba zai waiwayi wani abu na duniya ba sannan ba zai zamo daga cikin masu shirka ba sannan ba zai kirawo wani ba Allah ba domin wanda duk zaka kirawo ba Allah ba akan abin da Allah shi kadai zai iya yin sa to ba zai amfane ka a cikin sa ba ba zai cutar da kai ba to dan karfafa wannan ma'ana ubangiji ya saki cewa wa in yamsaska Allahu bidurrin idan ubangiji ya shafe ka da wata cuta durrin anan zamu ga na kira ce fi siyaqi sharti idan na kira ta zo fi siyaqi sharti ta ummu wato dukkan wata cuta kowace iri ce sawa'un cuta ce da take da alaka take da alaka da jiki ko cuta ce da take da alaka da addini ko cuta ce da take da alaka da dukiya ko cuta ce wacce take da alaka da mutunci kowace irin cuta min jihati addini min jihati dunya min jihati al-amwal min jihati al-a'raf kalmar durrin anan duk ta kunshi wadannan duk abinda zai same ka na cuta to babu wani wanda yake iya yaye maka wannan cutar sai Allah shi kadai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir da kuma fadar sa da yake cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi إن أرادني الله بضر هل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته شن كغيا مسو أفرأيتم أشيب كغن أبن كوكي بوتا وبا ألا با إن هر ألا ياني فين دوتا چوتا هنا غن وأن نزاس إيك لو كيبو وأن نشوتر سياي من إتا هوكما ياني فين دواني دوتا رحمة shin za su iya rike wannan rahamar ba za ta same ni ba Allah yana cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun duk abin da ya same ku na ni'ima to Allah shi ya baku ita duk wata ni'imar da ka ganka a ciki to ubangiji shi ya maka ita sannan idan wata cuta ta same ku gare shi ne kuke fakewa Allah madaukakin sarki shike bayarwa shike hanawa Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwan nan guda biyu ad-durr wal khair wato cutarwa da alkhairi domin don rayuwar dan adam abu bi yake nema imma dai ya samar wa kansa wani amfani wanda baya da shi imma dai kuma ya ije ma kansa wata cuta ko wacce ta sauki gare shi ko kuma ya roki ubangiji ya ije masa wata cuta almutawakka wacce yake zaton za ta faru gare shi wannan shine bukatar dan adam a koda yaushe baya wuce waɗannan abubuwa guda biyu waɗannan al-maqlubani din su ne garadi na rayuwar ɗan adam ya jawo wa kansa abinda zai amfane shi ya yi fafutuka don ya samu abinda zai daɗaɗa masa ko kuma ya yi fafutuka don ya ije wa kansa abinda zai cutar da shi to ubangiji yake gaya mana to waɗannan abubuwa gaba ɗaya waɗanda a kansu ne rayuwar ɗan adam take kai kawo dukkaninsu na Allah a hannun ubangiji suke shi yake sarrafa su yadda ya ga dama, babu wani wanda zai iya baka ko ya hana ka sai Allah madaukakin sarki. Duk yadda mutum, duk yadda halitta ta kai ga matsayi, ba za ta iya samar maka da abin da zai amfane ka ba ko ya cutar da kai. Na'am, akwai sabab. Ubangiji yakan sanya sababin samun ka a hannun wani, yakan iya sanya sababin cutarwarka a hannun wani, amma wannan sabab ne Ubangiji shine ya sababa abin, shi ya zaba abin ya zama sabab. A lokacin da ka samu ni'ima, to Ubangiji ya umarce ka da ka gode ma wanda ya zama shine sila, shine sababi, amma kuma kakka manta fa cewa Ubangiji shine ainihin ya sanya wannan ya zama sababi din. Saboda haka kaga ashe dai abin daga Ubangiji ne, koda kuwa akwai wata sila wanda shi tushe wasu da tsakaninka da samun abin. Wato hatta ci da sha da za ka yi, lokacin da mutum yake jin kishi ya sha ruwa domin ya koshi, ko yake jin yunwa ya ci abinci domin ya koshi, wannan abincin sabab ne na ya samu koshin, ko wannan ruwan sabab ne na ya samu ainihin koshi daga kishin da yake ji. Amma wane ne ya sanya tasirin kawar da yunwa din, ya sanya tasirin kawar da kishi din cikin waɗannan abubuwa? Ba Allah ba, Ubangiji shi ya yi wannan. Saboda haka koda ka ci abinci, kada ka tsammaci cewa ai abincin shi da kansa ya yi tasirin kawar maka da yunwa, ko abin da ka sha wato shi ya yi tasirin kawar maka da kishi. A'a, in kai haka to ka jingina wani abu zuwa ga wani Allah. Ubangiji shi ne ya sanya tasirin wuta da take kona wanda ya sa hannu ciki ko ya shiga ciki. Ubangiji shi ya halicci kunan a ciki, da ya ga dama sai ya zare kunan ka shiga ciki ka fita ba tare da wani abu ya same ka ba, kamar yadda ya yi wa annabi Ibrahim alaihi salam, qul la yanaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kaga ga wutar ga tanan tana ci gadangadan, amma Ubangiji sai ya zare kunar, ashe shi yake halittar kunar a cikin wuta din, in ya ga dama sai ya cire ta. A cikin wannan al'umma, Abu Muslim al-Khawlani, shi ma akwai sanda aka taba jefa shi cikin wuta a Yaman, aka jefa shi cikin wuta, gashi ɗaya ne daga cikin tabi'ai, ba ma sahabi bane, amma kuma Ubangiji ya nuna karama a kansa, ya zama da wutar bata kona shi ba. Har sai Sayyidina Umar yake cewa ya gode Allah da bai karbi ransa ba, sai da ya nuna masa wani mutum cikin wannan al'umma da Allah ya bashi irin karamar da ya bawa Annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma ya aka jefa shi wuta ya fita lafiya ba tare da ta kona shi ba. To kaga ashe Ubangiji shike halittar wannan abun a cikin ita wuta din kanta, da ya ga dama wato sai a shiga cikin wuta din kuma kaga ba a kone ba. To duk abin da ka gani Ubangiji shike sanya shi sababi. A yau da rayuwar mu ta yau da gobe muna gani wani lokaci sai kaga an yi wani hadari, in kaga ainihin motar sai ka rantse da Allah ba wanda ya fita lafiya, ba wanda ya fita da ransa. Amma in za a baka labari sai ka cewa wato ko wani mummunan rauni ba a ci ba. Haka Ubangiji yake, gashi dai ana ga alamar cutuwar, amma kuma Ubangiji bai halicci cutar a ciki ba. To haka nan abincin da zaka ci shi yake halittar koshin, in ya ga dama sai ya zara koshin, kayi ta ci a banza, ba za ka koshi ba. Akwai waɗanda Allah yake jarraba da wannan, ya ci, amma in ya tashi sai ya je shi ba komai, sai ya je shi saka yau, Ubangiji ya zara koshin. To Ubangiji ya hore maka wannan, ya baka dama, don shi kansa da cin abincin ai dama ce Ubangiji ya baka, bai jarrabe ka da abin da zai hana ka cin abincin ba, ka zauna ka ci abincin. Ubangiji wata dama ce, ita ma wata ni'ima ce. Idan mutum ya ga abincin sai ya kasa ci, Ubangiji ya jarrabe shi da rashin lafiyar da ba zai iya cin abincin ba, ko Ubangiji ya sanya wani shamaki tsakaninsa da abincin, ya aje abincin yana ga zai ci abinci, wato wata kura ta balle ta yi wokansa gadangadan, kaga ai dole ya jefar da abinci ya ruga a guje, yana ji yana gani zai hakura da abinci. Amma Ubangiji bai turo ta dabba ba wacce za ta hana shi cin abinci din, bai turo ta rashin lafiya ba za ta hana shi cin abinci. Wani zai iya daukan hannun nasa kuma sai zai kai lomar baki, Ubangiji ya sa hannun ya shanye ya kasa kai lomar ma baki. To amma duk Ubangiji ya zama bai maka wannan ba, ya hore maka, ya hayya maka asbab din, to ashe kaga dai shi ke yi. To kamar alƙalami ne a hannun mai rubutu, alƙalami gashi ka ɗora shi za ka ga shi yake rubutun, amma kuma da a ce babu mai rubutawar zai rubuta? aka dora shi akan takaddun duniya nan ba abin da zai yi sai wannan hannun ya dauka ya rubuta shi to haka kudurar ubangiji take dangane da abubuwa ubangiji shine sila shi yasa ta likita da zaka gani sababi ne ubangiji in ya ga dama sai ka samu waraka ta hannunsa in ya ga dama kuma sai ka rasa waraka din ta hannunsa shi yasa ya tabbata cikin musnad da Imam Ahmad hadisin Abu Dawud wanda aka karbo shi daga Abi Rimsa yake cewa wata rana shi da babansa sun shiga ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai babansa ya ga wannan hatimi tambari na annabci a cikin kafadar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zaci cewa ciwo ne sai yake cewa ala udawi laka hadhihi fa inni tabib yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bazan maka maganin wannan abin da ya fito maka ba wannan ciwon da ya fito maka dan ni likita ne yana ga yawa Annabi shi likita ne zai iya masa magani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi at-tabibullah Allah shine likita at-tabibullah azza wa jalla wa anta rafiq kai dai mai tausaya wa mutane ne idan wani abu ya same su ka ji tausayin su kai musu ɗan dabaru da Allah ya hore maka amma mai ba da magani a sha a warke shine Allah kamar yadda yazo a cikin addu'a Allahumma anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa illa shifa'uk babu wata waraka da ake samu in ba taka ba shifa Allah yughadiru suqma warakar da in ta sauka ba ta barin wata cuta shi yasa Annabi Ibrahim yace fa idza maritu wa idza maritu fa huwa yashfi idan har dai rashin lafiya shine yake ba da lafiya ka duba ladabi cikin maganar Annabi Ibrahim alaihi salam sai ya jingina rashin lafiya zuwa ga kansa ce wa idza maritu bai ce wa idza amradani ba bai ce idan Allah ya saukar min da rashin lafiya ba sai ya ce idan nayi rashin lafiya duk da cewa ubangiji shi yake saukar da rashin lafiya to amma ubangiji a ayyukansa gaba daya babu sharri duk ayyukan ubangiji alkhairi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa washarru laysa ilayka washarru laysa ilayka ba a jingina maka sharri wa in kana sharru min makhluqatillah duk da cewa kowane irin abu da ka gani na sharri halitta ce ta ubangiji shi yayi halittar amma kuma ba a jingina masa don haka ubangiji bai taba halittar sharri tsantsa ba zai iya zama sharri dangane da kai amma ga wani kuma zai iya zama ba sharri bane shi yasa mutanabbi yake cewa fawaidu qaumin inda qaumin masaibu qaumin inda qaumin fawaidu masibar da za ta auka ma wasu kuma fa'ida ce a gunsu wasu kuma moriya ce a gunsu lokacin da ake wahalar man fetur wani kuma lokacin yake jin dadi shi an ya samu halin wata harka ta tuwa-tuwa kaga masaibu qaumin inda qaumin fawaidu shi dadi yake ji duk da wannan bai dace ba bai dace kai farin ciki da musibar da za ta auka wa 'yan uwanka musulmi ba to saboda ubangiji baya halittar sharri tsantsa yanzu mutum yayi kisan kai ubangiji ya ce a kashe shi su waɗanda aka yi wa kisan kai za su samu hucewa su kuma waɗanda aka kashe musu ɗan uwa za su ji ba daɗi kaga dangane da su waɗanda aka yi musu ramuwa wata fa'ida ce anan amma su kuma waɗanda aka kashe musu nasu saboda yayi kisa su ma za su ji a jikinsu kaga masaibu qaumin inda qaumin fawaidu don haka ash-sharru laysa ilay ba a jingirawa ubangiji sharri shi yasa ibnu taymiya yake cewa inna allaha lam yakhluq sharran mahdha ubangiji bai halicci sharri tsantsa ba ko menene ka gani a doran kasa da ubangiji ya halitta to akwai hikima a cikin halittarsa ta yi ka san hikimar ta yi ka kasa gane hikimar rashin gano hikimar ba shi yake nuna babu ita ba ka gane hikimar wanda wani abu ne da zai kara maka imani ka kasa gane hikimar kuma wani zai iya ya gane hikimar duk wasu halittu kwari din nan da ka gani da ubangiji ya halitta hatta sauro da yake ga yana cizon mu din nan kada mu dauka kawai ubangiji ya yi shi ne dan kawai mu ta shan wahala akwai wata fa'ida ko ya cije ka kai hakuri ka jure Allah ya baka lada ai kaga akwai fa'ida anan annabi ya ce ko kaya ka taka sai an kankare maka laifi to ka kwana sauro yana cizon ka a banza in dai kai mumini ne zaka samu ainihin wani romo daga ubangiji ashe kaga akwai fa'ida saboda ka babu wani abu da ubangiji yake halitta wanda yake sharri tsantsa to amma bisa ladabi ba a jingina wa ubangiji sharri shi yasa annabi yace wa sharru laysa ilay shi yasa annabi ibrahim yace wa idha maridtu idan nayi rashin lafiya ka duba annabi ayyub lokacin da suta ta sauka shi me yace rabbi limassani adurru kaga bai ce masastani bi durrin ba sai masani adurru kamar cutacce ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kai mafi jin kan masu jin kai ne wato duk da wannan cuta ta same ni na san kai akwai wata rahama da kake nufi a cikin wannan baka hakan bata faru gare ni dan mugunta ba to shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa dukkan wani abu ubangiji shi yake kawo shi yace wa in yamsaska Allahu bi durrin idan ubangiji ya shafe ka da cuta ce fala kashifa lahu illahu babu wani wanda zai yaye maka wannan cutar sai shi wa in yuridka bi khairin idan kuma ya nufe ka da wani alkhairi nan ma alkhairi yazo na kira fi siyaqi shart saboda ka kowane irin alkhairi ya shiga ciki alkhairi na addini alkhairi na duniya alkhairi na rayuwa alkhairi na duniya alkhairi na lahira duk gaba ɗaya sun ya shiga cikin kalmar khair yace fala radda li fadlihi babu wanda zai iya mayar da falalar ubangiji saboda ka duk abinda ubangiji ya so ya baka babu wanda zai iya hana ka duk alkhairin da ubangiji ya so ka da shi babu wanda zai iya shiga shamaki tsakaninka da wannan alkhairi sai ya same ka sai ka samu wannan shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake fada wa Abdullahi dan Abbas a hadisin nan mashahuri wanda yana daga cikin hadisai wanda usulul aqida ne yake gaya masa i'lam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in katabahu Allah lak wa'lam anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك كسني دا أتي الدنيا زا أهدو أتي أمبانا الدواني دوانا أبو النبي يتي بازاس إيا أمبانا الدكيد كوما يبسي أبن الله رقارو تا مكا كوما ينيني بازاس إيا مكا تو حكا نندا زاس أهدو أكان ستوتا الدكي بازاس إيا توتا الدكيد كوما يبا سي أبن دا أبنجي يرمو تا مكا ashe kaga wannan yana nuna maka dukkan al'amura na mumini kamata ya mayar da su ga Allah ya mayar da su ga Allah samun sa da rashin sa jin dadi da rashin jin dadi duk halin da dan adam yake ciki na lafiya ko na rashin lafiya ya dauka daga ubangiji ne kuma ubangiji shi zai samu masa mafita kada ya dogara ga wani Allah kada ya kira wani Allah kada ya nemi agaji da tallafi akan abinda Allah madaukakin sarki shi kadai zai iya yin shi a gurin wani Allah wanda ita ce aqidar da Ahlus Sunna suke tananata ta kode yaushe don haka wanda zai ji wani bala'i ya same shi ya je makabarta yana roƙon wani da yake kwance a cikin kabari akan ya yaye masa wata cuta ko ya samun masa wani amfani to babu shakka wannan karantsa yake wa tauhidinsa karantsa yake wa imaninsa wanda kuma wannan aqida ce yanzu da ta mamaye duniyar musulmi babu inda zaka shiga babu ita aqidar neman agaji daga cikin waɗanda suke cikin kwance cikin kushewa cikin kabari ana neman agaji a wajen su ana neman tallafi a wajen su mace mara haihuwa tana neman haihuwa a wajen su mara lafiya yana neman lafiya a wajen su talaka yana neman wadata a wajen su wani wanda ɗansa ya bace ko nashi ya bace yana neman su dawo masa da ɗansa kowa yana neman abin da yake nema a wajen waɗannan da suke cikin kushewa suke cikin kabari har ya kasance ana zuwa a yanka a inda suke a yanka musu abin yanka a kai musu ainihin sadaka iri-iri a je a juye a cikin makabarta wai an kaiwa wannan waliyin da yake kwance a cikin kabari har ta kai Hafiz Ibrahim abin da yake gani a Masar ana yi wa Sayyidul Badawi ko Sittu Zainab ko Nafisa irin abin da ake yi musu na bauta bauta gare su na irin abubuwan da ake kai musu na bakance da kudade da ake zuba musu a kaburburan su har ta kai sai yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin وبألف ألف ترزق الأموات من لي بحزن النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات يسعى الأنام ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات يتي شيء ذن انتلك فتكبع يدكومي إناما زي سامو أبند ما تتن سكي سامو دومي ياغي داكي زو أنا تزوي كو إيه كما مياغون دا سكا زو سكا أساس أبن سنا جيفي سنا قاشيوا تتو إناما شيزا أدنغ باوا سدكنا يتي أكان dandama lin makabarta ana addu'o'i wasu ma har suna sallah yas'al anamu wa yajri hawlaha bahrun nuzuri mutane na gaggawa zuwa ga wannan makabarta zuwa ga na cikin kaburbura suna ainihin wato bahrun nuzuri teku na alwashi na bakance yana ta gudana a jikin su wa tuqra'ul ayatu wani yaje da qur'ani ma yana karanta wasu ayoyi a gurin ويقال هذا الباب باب المصطفى اتي اي wannan kofar ita ce za ta hada ka da Allah wannan waliyin shi zai hada ka da annabi saboda haka in ka roka shi kuma zai roki annabi annabi kuma zai roki Allah idan ka bi ta kansa to za a biya maka bukatunka babu shakka wannan shirka ce babba ga wanda duk yake yin ta wajibi ne ya daina ya koma ga tauhidi tsantsa idan wani abu ya same shi ya kirawo Allah Ibn Taymiyyah yakan ce yakan fada a gurare da dama cikin littafansa yakan ce irin waɗannan wani lokaci shedanu sukan ƙara dilbiyar da su su batar da su wato akwai sanda wani zai shiga cikin jeji ya bace hanya cikin sahara ya kirawo wani Allah ya kirawo wani waliyi sai ya ga wannan mutum gashi nan da kamanninsa da sifarsa ya zo ya kama hannunsa ya nuna shi ya dora shi a hanya kaga shikenan sai ya ƙara yadda cewa lalle waliyin nan ba na banza bane idan har aka shiga matsuwa aka kira shi yana taimakawa Ibn Taymiyyah ya ce to shedanu ne ke yin haka saboda su ƙara dulmiyar da wannan cikin batansa sai su bayyana a sifar wannan mutum su kama hannun wannan mai neman agajin su dora shi akan turba shikenan shi kuma sai ya ci gaba da bauta ma waɗannan shedanu ce Ibn Taymiyyah ya ce don haka wani lokaci idan sun ce sun ga an zo an taimaka musu kakka ƙaryata su ya ce kakka ƙaryata su don aljannu na yin wannan saboda shi da kansa ma akwai ƙissar da ta faru gare shi shi Ibn Taymiyyah din shi kansa ce wata rana wasu mutane sun zo suna ta gode masa ya ce mene ya faru suka ce ya taimaka musu ne domin sun yi tafiya cikin sahara sun ɓace sun sadu da sun sakankance cewa su sun halaka sai suka kira sunan shi shikenan sai suka gan shi ya zo da kamanninsa gashi na Ibn Taymiyyah ne ya zo ya kama su ya kai su kan hanya ya turba suka kasa shine bayan sun shigo gari suka ga ya kamata su zo su yi masa godiya to kaga an mugun shehi ne ai shikenan kakarsa ta yanke saka daga ran nan likafa ta yi gaba karama ta samu karamar da ake ƙaryarta bare yanzu ga abin da ake da shi shaida ma amma da yake shi na Allah ne sai bai yi wannan ba sai ya ce a'a ni kun gan nan ba inda naje ba ni bane suka ce kai ne ya sheikh kai ne domin da kamanninka da ai mun san ka ya ce a'a ba ni bane wasu shedanu ne wallahi suka kama hannunku suka fitar da ku ni bane wallahi in wani mugu ne shi kenan ya ce to aba ai ba muna gaya muku ku rike mu ya ce ai ba akwai waɗanda ake musu ƙarya ma wallahi akwai waɗanda ɗalibansu ƙarya suke musu su zo su ce ai shehi jiya mun shiga wani tararrabi jirgi yana ta lulu zai faɗi da mu muka kirawo ku dan mun kirawo duk wani waliyin duniyar nan ba an samu ba sai da muka kirawo ku ya ce to ai daman haka ake so kuma mu daman Allah ya aje mana wasu mala'iku duk inda aka kira sunanmu suna fita a guje su taimaka akwai wani shehi da wani ɗalibinsa ya masa wannan kuma ya hau ya zauna ya fito cikin almajiransa yana faɗa yana ba da ƙissar kuma shi mai gaya masa haka ɗin ƙarya yake ya san ƙarya yake kawai irin ya gwada shi ɗin nan ya gani ya ce wallahi da muka kirawo sunanka a cikin jirgin kawai sai ya noma shi ya ce to ai dama akwai wani mala'ika nomalu shi aikinsa kenan in aka kirawo mu to sai ya kawo agaji to amma da yake a duniya akwai malamai na Allah ba za su yadda da wannan ba ce wasu shaidanu ne ta yi wani shaidani ya yi muku wannan don yana suna shi kawai ni yake so tunda kun kira ni bara ya taimaka muku ya ce amma ba ni ba ne saboda haka idan ka shiga cikin wata musiba ka kira Allah shi kadai abinda yake faruwa din nan shirka ce babba wajibi ne a faɗakar da mutane su guje mata wajibi ne su batta ba a kirawo annabi ko wani mala'ika ko wani waliyi ko wani salihi ba a kirawo shi lokacin da aka shiga wani bala'i domin ya kawo agaji ya kawo dauki cikin abin da ba zai iya ba sai Allah Allah kadai ake kira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan shi da kansa ya ce qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ko qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah idan shi da kansa ya ce bai mallakawa kansa cutarwa ba bai mallakawa kansa amfani ba ko bai mallakawa kansa amfani ba ko cutarwa sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun da a ce na san gaibu to da sai in tayawaita aikin alkhairi kuma wa ma massani as-su wani abu mummuna ba zai same ni ba in ana illa nadhirun wa bashir ni ba wani bane mai gargadi ne ni mai kuma bushara ne ni ga mutanen da suke masu yin imani don haka tashi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji ya ce ya gaya mana cewa bai mallaki amfanarwa ba ko cutarwa to ballantana kuma wani ballantana wani wanda bai kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama bai kai matsayin ɗaya daga cikin annabawa ba a ce shi yana da tasrifi a hannunsa wato yana jujjuya duniya bayarwa da hanawa duk a hannunsa take har a ce akwai wani kudubi ko akwai wani gausi wai shi kudubi ko gausi kudubi wanda yake gausi guda ɗaya ne har kullun shi yake ganawa da Allah ubangiji shi yake dankawa dukkan wasu abubuwa nashi a ofishinsa saboda haka dukkan wani abin da mutane suke samu na alkhairi shi yake basu in ma wanda suke samu mara daɗi to duk dai ta hannunsa yake zuwa a ce shi yake sarrafa duniya wannan aqida kafirci ce a samu wani ana kiransa gausi kalmar gausi din nan kalma ce ta kafirci Allah shine yake taimaka mana da rahmarsa bi rahmatik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a du'arsa ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye wanda yake tsaye da zatinsa bi rahmatika astagis da rahmarka nake neman agaji ma'ana la astagisu bi ghayrika shi yasa aka gabatar da jarun wa majrur bi rahmatika gabatar da jarun wa majrur akan amilinta wannan yana nuna qasr yana nuna hasr ai la astagisu illa bi rahmatika da rahmarka nake neman agaji bana neman agaji da wani saboda haka har wani ya rika roƙonsa yana bi aidika tasrifil awalim raqqini ila murtaqan asman wa nawwir basirati daga cikin irin malaman da suke bin irin wannan hanya wani malami a Kano yana da diwani sunan shi Gayatul Amani shi yake fadar wannan a ciki yana yaban shehinsa yana cewa bi aidika tasriful awalim duk duniyoyi jujjuya su a hannunka yake rakkini kai mun promotion ka kara mun mukami ina zai kai shi wallahi abin sa wannan aqida dai kowa sai inda zai kai shi rakkini ila murtaqan asma ka kara mun promotion can sama wa nawwir basirati ka haskaka basirata wannan akwai daƙilewar basira indai har zai wannan yabo to akwai toshewar basira dan wanda Allah ya yi wa basira ba zai yi wannan ba saboda haka duk al'amarin mu mai da shi ga Ubangiji shi kadai zai yi mana Imam Ahmad ya fitar da hadisi haka nan Abu Dawud a cikin sunan dinsa da Al-Hakim da Baihaqi a cikin As-Sunan Al-Kubra hadisin Abdullah ibn Hawala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tura mu kai samame ga makiya domin mu samu gadima saboda haka sai muka tafi muka dawo ba mu samu komai ba فلما راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي بنا من الجهد لان ما زال الله يغوا هلل da muka sha a kafa suka tafi kai samame din kamar yanda yace ala akdamina mun je kai samame can dauran madina muka je muka dawo wurjan wurjan ajigace manzo Allah ya dubi wahala a tare da mu sai yake cewa Allahumma la takilhum ilayya fa'adhif anhum ولا تكلهم الى الناس فيهونوا عليهم ويستأثروا عليهم ولا تكلهم الى انفسهم فيعجزوا عنها يا ubangiji kada kabar kamar ka dogara su gare ni to kada ka mayar da al'amarin su zuwa gare ni ni zan raunana wajen daukan al'amarin su ma'ana ni bazan iya tabuka musu komai ba zan yi raunin da bazan iya tabuka musu komai ba kada kuma ka mayar da al'amarin su a hannun mutane mutane su rena musu wayo ko kuma ainihin mutane su nuna musu san kai su kitai maka musu ce kada kuma ka bar su da kawukan su su gaza yin komai ana ya ubangiji ka jibinci al'amarin su ka ba su abin da yake arziki ne daga gare ka to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana cewa la takilhum ilayya domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba zai iya yi musu wani abu ba don ba da abin da zai ba su inda a ce duniya a hannunsa take ba shi kina ma sai dauka ya ba su sai ya dauka rarraba musu kowa ya ba shi amma wata rana sai a kwana uku gidan manzon Allah ba abin da za a ci saboda haka waɗannan wannan aya wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi idan ubangiji ya shafe ka da wata cuta babu mai yaye maka ita sai shi idan kuma ya soka da wani amfani babu wani wanda zai mayar da wannan falala da ubangiji ya soka da shi sai ita yusibu bihi man yasha yana samar wanda ya so wannan falala ta samu wanda ubangiji ya so malamai suka ce kaga wannan karshen aya din yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim yana nuna maka janibin khairi shi yake rinjayi ba janibin sharri ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana ubangiji ya rubuta a cikin wani littafi wanda yana nan a gurin su kan al'arshi inna rahmati sabaqat ghadabi rahamata ta rigayi kushina kuma kamar yadda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahamata ta ainihin yalwaci ko ina to shi yasa anan sai ya ce wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi babu mai iya mayar da falalar da ubangiji ya soka da ita yusibu bihi man yasha'u bihi aida wan bihi wannan damiri yana komawa zuwa ga alkhairi din yusibu bi zaka alkhair man yasha'u yana samarwa wanda ya so wannan alkhairi din min ibadihi daga cikin bayinsa cewarsa min ibadihi dan ya nuna muku gaba dayan ku ku halittar sane bayinsa ne mulkin sane a karkashin ikon sa kuke sai yadda ya ga dama da ku wa huwal ghafurur rahim shi mai gafara ne mai jinkai kaga sai ya rufe maganar da fadar shi mai gafara ne mai jin kai dan ya nuna mana cewa janibin tausayi janibin rahama janibin alkhairi shi ne ya fi rinjaye sama da janibin sharri sama da janibin cuta ubangiji ya ce qul ya ayyuhan nasu
qad ja'akumul haqqu min rabbikum فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
الله مدوكين سركي يتي قل يا أيها الناس كتي ياكو متاني قد جاءكم الحق من ربكم للي قسكيا تازو مكدقا أبنججنكم فمن اهتدى وان ده يشيريا فإنما يهتدي لنفسه ينا شريوان دان كنسا ومن ضل wanda kuma ya bace fa inna ma yadhillu alaiha yana bacewa ne dan kansa wama ana alaikum biwakil ni ba wakili bane da aka wakilta ni in tilasta ku wattabi ma yuha ilaika kuma ka bi abin da aka yi maka wahayi wasbir ka yi haƙuri hatta ya hukuma Allah har sai Ubangiji ya yi hukunci wa huwa khairul hakimi dan shi ne mafificin masu yin hukunci. Ubangiji ya rufe surar da shela ta ƙarshe tunda duk an gama bayani dukkan wata shubha Ubangiji ya gama yayi ta babu abin da ya rage kuma sai mutum ya zabi hanyar da zai bi hanya mai kyau ko mara kyau duk bayanin da ake bukata an yi shi yace qul ka gaya musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akumul haqqu min rabbikum gaskiya ta zo muku daga Ubangijinku alqur'ani ya zo muku daga Allah bayani ya zo muku daga Allah bayani ya zo muku game da abin da ya shafi ibadar ku abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi ibada abin da ya shafi tsarin rayuwar ku gaba daya bayani ya zo muku fillafillah don haka babu abin da ya rage bayanin nan min rabbikum daga Ubangijinku Ubangiji anan Ubangiji yayi amfani da kalmar rabb min rabbikum an ce min rabbikum domin ishara zuwa ga cewa abinda Ubangiji ya saukar ga dan adam akwai wato tausayi na Ubangiji akan dan adam din shi yasa ya saukar masa da shiriya din domin ar-rabb shine mai yin tarbiya mai bada tarbiya mai kula allazi yurabbi khalqahu yana yi wa halittarsa tarbiya kaga anan akwai nuni zuwa ga tausayin Ubangiji gare mu domin shine shi shine rabbuna shine Ubangijin mu shine mai kulawa da mu shine mai tarbiyantar mu shi yasa sai ya saukar mana da gaskiya domin ta zama haske gare mu. Allah ce fa man ihtada wanda duk ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsihi to ya shiryu ne dan kansa ya shiryu ne dan kansa wato amfanin shiryar shine zai girbe ta ba wani ba saboda haka ba wanda zai goranta maka dan yayi imani in yayi imani kansa zai amfanar za ga wasu sababbin musulunta waɗanda suka musulunta saboda an basu wani abu idan aka daina basu sai kaga suna kurari suna barazana wai za su yi ridda haka tana faruwa a ƙauyuka musamman inda maguza suke da yake an saba a babbasu dan su musulunta to sai kaga wani yana cewa shi shekara biyu fa ba abin da aka bashi wallahi zai ridda to je ya ridda kaga ya kamata a ce a tsawon wannan lokacin ya samu gamsuwa da cewa ya shiga addinin nan ne saboda addinin gaskiya ne ba wai dan an bashi wani abu ba yanzu wanda zai rika irin wannan yaushe ne zaka sa in ka tafi zai bautawa Allah ne ba zai yi ba tunda ya sa ido ne akan me zaka bashi saboda in kana bashi duk sanda ya ganka zai nuna shi mumini ne in ka tafi wa ya san me yake yi tunda zai yi ma kurari cewa shekara biyu baka kawo masa komai ba to wallahi shi da gidansa duk za su yi ridda to ya kamata a ce an samar masa da wannan shu'uri an karantar da shi ya ji cewa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya shirya ne dan kansa kamar yadda Allah ya ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun zo da irin wannan ma'anar wanda ya shirya ne dan kansa wanda kuma ainihin ya bace to ya bace ne dan kansa ma'ana tutarwar wannan bacewar kansa za ta koma man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid wanda duk yayi aikin kwarai to yayi ne dan kansa wanda kuma ya munana kuma dan kansa yayi ubangijinka baya zaluntar kowa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha thumma ila rabbikum turja'un man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amila fa alaiha wa ma ana alaikum bihafiz haka ubangiji yake tanana ta irin waɗannan ayo da dama a cikin alqur'ani kowa ya shirya dan kansa ya shirya in ya bace kuma kansa yake tutarwa ba wani ba Allah ya ce wa ma ana alaikum biwakil ni ba an wakilta bane an wakilta ni ne in tsaya akan ku sai kun yi imani tilas lasta alaihim bi musaitir in alayka illa al balagh abinda yake wajibi akan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya isar da sako ya gaya musu ya kirawo su cikin hikima su fahimci abinda yazo da shi na gaskiya amma maganar sai sun yi imani tilas ubangiji bai dora masa wannan nauyin ba yace wattabi ma yuha ilayka to tunda hanya ta fito karara kamar da alkiwa litasti wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin, haka muke yi wa ayoyin mu daki bayani daki daki su fito filla filla domin a gane hanyar masu laifi, a gane mutanen kwarai, a gane masu wanda ba na kwarai ba. To kuma bayani yanzu ya shimfudu, kowa ya gane ina gaskiya take ina ƙarya take, kuma babu maganar kuma a tilasta mu wani sai ya bi gaskiya. In yace shi ƙaryar zai zaba ita zai bi, to kansa yake yiwa. In ya bi gaskiya kuma daman shi zai mori wannan gaskiyar. To shikenan sai Allah madaukakin sarki yace wattabi ma yuha ilaika, kai ka bi abinda aka yi maka wahayi, ba ruwanka da su. Abinda suke yi kada kai kai koyi da su a cikin wannan. Idan mai wa'azi ya gama wa'azinsa, to shikenan sai ya bar wa mutane kuma su zaba, wanda ya ga zai dauki abin da ya faɗa na gaskiya ya dauka, wanda ba zai dauka ba ya bari, wannan kansa ya yi wa shi, kuma ya ci gaba da rike abin da yake kai na gaskiya. Ba zai ce to tunda mutane sun ki karbar abin da nazo shikenan nima na saki, a'a, sai ya ci gaba da rike abin da aka yi masa wahayi. Ubangiji ya ce wattabi ma yuha ilaika, ka bi abin da aka yi maka wahayi, wasbir kuma ka yi haƙuri, domin duk abin da ake buƙatar nasara a cikinsa, to nasara tana buƙatar haƙuri. Idan ana so a ci nasara dole sai an yi haƙuri. Shi yasa za mu ga al-ayatul makkiya, ayoyin da suka sauka a Makka, ko surorin as-surul makkiya, surorin da suka sauka lokacin annabi yana Makka, za mu ga da dama sun kunshi irin wannan umarni, musamman ƙarshe-ƙarshen surorin. Za mu ga Ubangiji in ya gama bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari, an gama ainihin bayanin gaskiya da rushe ƙarya, sai mu ga ƙarshen surar ya zo da rufe maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri, kamar ƙarshen suratul Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Ka yi haƙuri, haƙurinka ba ga kowa sakamakonsa yake ba sai gurin Ubangiji. Kada ka yi baƙin ciki bisa ga abin da ka ga suna yi, kada ka zamo wato cikin kunci game da makircin da suke yi, kamar ƙarshen suratul Rum da Ubangiji ya ce ta fasbir inna wa'adallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Ka yi haƙuri, alkawarin Ubangiji gaskiya ne, kada waɗanda ba su da yaƙini su yi wasa da hankalinka, kada su ja hankalinka, kamar ƙarshen suratul Ahqaf Allah yana cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Ka yi haƙuri kamar yadda manyan manzannin nan suka yi haƙuri, kada ka yi musu gaggawa. Haka nan Ubangiji yake gaya masa cewa manzanni su ma haƙuri suka yi, an cutar da su. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وبنجي يجي كي حقولي أنا حقيقة أن كلية من زنن دسك جباتيك فصبروا سك يحقولي على ما كذبوا وأوذوا سك يحقولي بس أبين دك كلية تاسو أكنسا سننكما سك يحقولي أكن توتر ود أكيموس حتى أتاهم نصرنا. Har sai da nasararmu ta zo musu. Haka nan duk mai karantarwa, duk mai wa'azi, duk mai kira zuwa ga gaskiya, dole ne sai ya yi haƙuri. In ya yi haƙuri, Ubangiji zai sa masa mafita. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Abdullahi ɗan Abbas, innan nasara ma'as sabr. Lalle nasara tana tare da haƙuri. Idan za a yi haƙuri, to za a samu nasara. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abu Jandal lokacin da kafirai suka hana su yin hijira, suka rike su, annabi kuma ya riga ya yi yarjejeniya da cewa dukkan wanda ya zo daga bangaren kafirai za a mayar da shi. Annabi yake cewa ya Abu Jandal, isbir wahtasib fa inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka min almustada'afin makhrajan farajan wa makhraja. Ka yi haƙuri ya Abu Jandal, ka nemi ladan haƙurinka gurin Allah, Ubangiji zai sanya maka kai da waɗanda suke masu rauni tare da kai, Ubangiji zai sanya muku mafita, zai sanya muku ainihin matsira. To haka Ubangiji kuma ya sanya musu mafita daga ƙarshe. Allah ya ce ka yi haƙuri hatta yahkuma Allah, har Ubangiji ya yi hukunci. Hukuncin Ubangiji iri biyu ne, akwai hukunci wanda yake alhukumu shar'i, akwai kuma alhukumu fi'li. Hukuncin Ubangiji iri biyu ne, akwai hukunci na shari'a, shine bayanan da yake yi mana na yi kaza bar kaza, awamiruhu wa nawahihi, wannan hukunci ne na shari'a. Akwai hukuncinsa wanda yake alhukumul fi'li, hukuncinsa na aikace, shine hukuncin da zai yi ranar gobe kiyama, ko ma a nan duniya ta hanyar ya ba wa mu'minai nasara, ya ba wa kafirai karaya, ko kuma a ranar gobe kiyama ta hanyar ya sa mutanen ƙwarai aljanna mutanen banza kuma ya kai su ainihin wuta. Ka yi haƙuri har wannan hukuncin ya zo, fasbir hatta yahkuma Allah, ka yi haƙuri har hukuncin Ubangiji ya zo, ko a nan duniya ko a lahira. Wa huwa khairul hakimin, Ubangiji shi ne mafi alkhairin, mafi iya wato hukuncin masu hikima, masu hukunci. Don haka hukuncin Ubangiji hukunci ne na adalci. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya bamu gamdakatar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.